sashen yada labarai ta internet na Daily Trust ke gabatar muku da shirin Najeriya a yau. Ma sauraron mu assalamu alaikum. Bilkis Ahmed ce tare da sauran abokan aiki ke muku barka da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin Najeriya a yau. Yau shirin namu ya duba yadda farashin hatsi ke sauka da hawa saboda faduwar dala a duniyar manoma da ƴan kasuwa. Akwai rahoton da ke cewa farashin hatsi kamar su shinkafa, masara, dawa, wake, waken soya da dai sauransu sauka ƙasa da yadda aka saba saye. Wasu farashin su na nan yadda yake. Inda wasu hatsin kuma sun ƙara tsada ne. Ya batun yake, shin faduwar dalar ce ta sa farashin hatsi sauki ko ko akwai wasu dalilan? Mun tattauna da manoma da ƴan kasuwa kuma sun yi mana bayani.
Sunana Alhaji Sadi Gambo Malali, Samina ka Kaduna State.
Na'am, me kake nomawa?
Ina noma masara, ina noma waken soya, ina kuma noma shinkafa.
To, rahoto ya zo mana cewa farashin wasu hatsin ban san ko duka bane ya dan sauka saboda dalilin cewa ita ma dala ta dan sauka.
Yaya
abin yake a wurin ku?
Eh, gaskiya masara ta sauka da waken soya amma shinkafa bai sauka ba.
Da yaya farashin masaran da waken soya?
Eh, da masara abin da ake karba ake saya a kasuwa naira 21,22,19 yanayin dai buhu. Kin ji yanda ake karba kasuwa kala uku ne. Yau akwai 20,000, akwai 19, akwai 21.
To yanzu kuma fa?
To yanzu ya dawo 16-17.
Na'am.
Masara kenan.
Eh, waken soyan fa?
Waken soya an saya 33-32 amma yanzu ya dawo 27,26.
To kuna ganin saboda dalilin dalan ta sauka ne sai ya sa su ma farashin hatsin suka sauka?
To kin san shi wani abun yana zuwa daga Allah ne. Kin san farkon fitowar waken soyan na abin da an rika sayan shi 20,000. To a sati ɗaya zuwa kwana goma ya zuba wannan kuɗi ya kai naira 32,000.
A sati biyu?
Eh, sati biyu. To kuma a sati ɗaya zabge naira 8,000.
Waye yake zabgewa?
Allah mana.
To sai shinkafa?
Yawwa, ita shinkafan nan kin ga da ana sayan ta 17,000-18,000. To yanzu kuma gaskiya ana sayan ta naira 20,000.
Ta hau kenan?
Ta hau ita. Har 21 kuma ma ana neman ta ne yanzu ma sosai. Mutane suna neman ta fiye da masara, fiye da waken soya. Ita shinkafa kenan.
Na'am. To yanzu dai baka yadda cewa saboda dalilin saukan dala bane, saboda Allah ne da yayi wa'annan hatsin su sauka ko?
Yawwa, Allah ne kawai ya ikon shi.
Na'am.
Sunana Muhammadu Suleiman Isma'il, an fi sani na da dalla da kwalkwala, a jihar Kano nake, karamar hukumar garin Malam garin Dorawar Sallau.
Na'am. To mun ji cewa farashin hatsi dai ya sauka saboda dala ta sauka. Hakan ne a wurin ku?
To kin san farashin saukar dalar ya fara ne kamar kwana biyu da tafi ce ko uku. Saboda haka ba za a iya gane wannan kai tsaye a bangaren kasuwar buhu ba. Sai an ci shahararriyar kasuwa irin ta makarfi. To a nan ne za a ga saukar amfanin ko kuma a ikara ko kuma a ancau. To shi ne za a iya tabbatarwa. Amma kamar kasuwa ta Dawanau, kasuwa ce ta Fatake. Waɗannan suke zuwa suke so kaya waɗannan kasuwanni na manoma, su kuma zo su kasa don sayarwa da ƴan birni da mutanen ƙasar waje irin su Nijar da kamar da Ghana da Chadi. To kin san ba za ki amfani da farashin nan gurin na gagaga kamar farashin waɗancan kasuwanni ba. Su ne tabbacin daga manomi sai ƴan kasuwa. Wannan kuwa daga ƴan kasuwa ne sai masu ci. Yawwa, saboda haka mu ma muna jin wannan surutan, amma koyawa abin da nake tabbatar miki da shi, mun sai da buhun masara naira 22,000, mun sai kuma da buhun alkama naira 52,000.
Wato a wurinku bai sauka ba ɗin kenan dai?
To saukar ba za mu iya ba da labarin ta ba, tunda duk wani abin da na bake labari na garanti na bake, mun sai da gero ma naira 28,000.
Na'am.
Wannan haka yake hajiya.
To yanzu dai a takaice dai kunan dalan nan da ta dan sauka bai shafi farashin hatsin ku bana nan gefe
gaskiya a cikin kwana uku ba yadda za a shafi wannan kananan kasuwannin amma ina tabbatar miki duk wanda zai dawo saye da ka yau din nan zuwa gobe na kasuwannin da suke ci kamar su me gatar to a na fatalaka zai gane cewa dala ta sauka
na'a
sunana Haruna da Adam
Mallam Haruna me kake noma
ina noma shinkafa ina noma gero ina noma dawa ina yin tattasai alhamdulillah ina yin zobo ina yin tumatir so dai gaskiya wadannan kadan zan iya ga mu gaskiya
a wace jahar
Jajigawa
wani gari
ina na huce ne cikin karamar hukumar Taura
so an ce farashin hatsi ya sauka saboda dala ta sauka hakan yake a nan gefen ku
eh quite okay kaman satin da ya wuce kudi hatsi ya yi tsada kwarai da gaske amma a jiya zuwa shekarun jiya satin nan wannan satin da shigo weekend din nan gaskiya hatsi ya sauka kwarai da gaske ya kin ga kamar wancan karan an sai da hatsi wasu har 27,000 sai gashi jiya ya dawo 21,000
kuma kana ganin saboda saukar
21 zuwa 22
kuma kana ganin
saboda wannan kamar yana da alaka da saukar da dala sai to idan aka duba ta wannan bangaren zamu ce to naira ta dan daga darajar naira ta daga ko da yake akwai ita ma maganar canjin kudi ta dan bawa damar dagawa
wasu manoma da yan kasuwa kenan Shin Najeriya a yau kuke sauraro daga sashin yada labarai ta internet na Daily Trust kuna iya jin shirin Najeriya a yau a shafinmu na aminiya.dailytrust.com ko a shafukanmu na sada zumunta wato facebook.com/aminiyatrust da kuma twitter.com/aminiyatrust haka kuma kuna iya neman shirin a Apple Podcast ko a Google Podcast da Buzzsprout da Spotify da kuma TuneIn Radio Sannan za ku iya sauraron shirin ta Freedom Radio akan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo da Nas FM akan mita 89.9 a Yola, jihar Adamawa da ta Unity FM kan mita 93.3 a Jos, jihar Plateau da Badegi Radio kan mita 90.1 a Mina, jihar Neja sai kuma kan mita 104.9 Sawaba Radio a Hadeja, jihar Jigawa
kan ce juma'ar da za ta yi kyau tun daga laraba ake gane ta
dan kasuwar zo zanna shi maka ai dola yayi tsada
haka ne dan jin yadda muhimman al'amuran yau da kullum za su shafi rayuwarku
da samun damar tofa albarkacin bakin ku
yan kasuwa suna da matsala sosai sosai musamman manamu na arewa
kuma shawara masana akan yadda za a gano hanyoyin da ke kullewa
sai ku kasance da mu a cikin shirin daga laraba a shafinmu na internet aminiya.dailytrust.com da ma shafukanmu na sada zumunta facebook.com/aminiyatrust twitter.com/aminiyatrust
barkamu da dawowa muna tattaunawa ne akan yadda farashin hatsi ke sauka saboda faduwar dala me hakan ke nufi ga manoma da yan kasuwa Abokin aiki na Muhammad Awal Suleiman ya tattauna da wani mai jaridar kasuwanci mai suna Bizpoint akan wannan batu.
Sunana Mustafa Adamu, ni ne mawallafin jaridar kasuwanci ta kafar internet mai suna Bizpoint. Mazaunin Kano ne, ni kuma dan jarida ne. To ai dama shi hauhawa farashi da karewarsa kusan dama yana faruwa a kowane yanayi. Sai dai a ce wasu sanadi ne yake haifar da shi. Amma shi dama kuma wannan hauhawar farashi da ya tashi na kayayyaki gaskiya kana gani ka san ba abu bane wanda aka saba abu ne gaskiya wanda yake wato da yake kira abnormal to kuma dama dole ka kalla abin dole dama zai sauka bukata ce ta sa kayan suka yi sama bukata ce ta sa kuma kayan suka yi kasa ita ma dala din bukata ce ta sa ta yi sama to da kuma aka dan fara sakin ta sai ta fara karewa to abin da yake faruwa zuwan abin ya faru ne sanadiyar wannan sanarwa da babban bankin kasa yayin na cewa zai sauya fasalin kuɗi. To wasu sun aje kuɗaɗe da yawa a hannunsu, to kuma suna ganin kai kuɗin ma banki wani aiki ne. To shi ne suka ƙirƙiro da dabara ta cewa bari su ringa siyan kayayyakin abinci su ajiye. Idan suka ajiye, bayan an gama komai sababbin kuɗi sun zo, sai su zo su karyar da shi, ba wai don suna buƙatar abincin ba ne, ba wai don suna buƙatar ko za a siya a wata ƙasa ko yanayin yunwa ko wane ne, ba shi ya sa ba, kawai don su ajiye wannan CDT, wannan deadline ɗin, daga baya kuma sai su zo su karyar da shi su siya. To dama kuma shi yawancin kasuwancin na kowace tattalin arzikin Najeriya ya dogara a kan dala. Za ka ji komai sai ka ji tashin dala, sai ka ga ya gaba ɗaya ya shafi dukkan harkokin kasuwancin ƙasar nan. Da dala ta tashi sai ka ji komai fara, hatta mai yalo a hanya sai ya ce ma farashin dala. Saboda dama ita da ila da ita muka dogara, kuma sannan da ita ma hatta harkar man fetur ɗin nan da dala muke yin shi, to duk sanda ta motsa sai ka ga farashi ya matsa. To amma wannan yanayin motsawar da ta yi gaskiya ba kasafai aka saba ganin wannan ba, domin na yi hira da masu kasuwannin canji sun ce ba taɓa ganin irin wannan yanayin ba. Sai kuma Central Bank of Nigeria, babban banki, shi ma sai ya ma sanar cewa zai ba wa wasu bankuna daloli a je can a hansa. Zai saki daloli da yawa, miliyoyi ne da zai saka wa wasu bankuna da za su ga sakawa jama'a a siya, kaga an ƙara karya take nan ita dalar. To wannan abin, wannan matakan su yi sa su kuma mutane su ma sai farashin ya ringa sauka.
Shin yaya hakan zai shafi tattalin arzikin Najeriya? Faduwar dala ce ta jawo saukar hatsi ko kuwa? Har ila yau, Muhammad Awa Suleiman ya sake dawowa ya tattauna da masanan tattalin arziki game da yadda faduwar dala ta shafi ko za ta shafi tattalin arziki.
Sunana Abubakar Aliyu, ina masanin tattalin arziki kuma ina dillali har na hijari. Gaskiya ne, ka san ita ƙasar Najeriya ƙasa ce wanda ta dogara sosai akan abubuwan da ake shigowa da shi na sarrafa wannan kayan abincin. Albashi ko kamfanika ne masu yin abin sha ko kuma yin masara da sauransu, duk dai kamfanika nan kuma za su buƙaci dola. To dola ya sauka, amma saukan dola sai a duba ga menene kai jawo saukan dola. Saukan dola ba wai ya sauka ne saboda ko naira ta yi ƙarfi ba, a ya sauka ne saboda yita-yitan da ake yi cewa nan gaba za a zo a daina karɓan dola na shekaran da ya wuce da sauransu, irin dai haka dai wanda dai ya zo ya tsora ta kasuwa, ka san kasuwa yana so. To wannan ya zo da tsora ta kasuwa, shi ya sa waɗanda suke fito da shi suka fito masu neman shi kuma zai suka dan dakata. To amma baya da wani basis da za a ce gaskiya ga abin da ko kokarin tattalin arzikin ƙasa ne ya sa shi dola ya sauka. To ba abu ne wanda za mu fara murna mu ce ai yanzu dola ya sauka, da haka kayayyakin abinci ya sauka ba. To game da kayayyakin abinci, abinda ne muka sani mu, abinda muke duba wannan abin ne ya ja wannan saboda maganin da ake kan dola shi ya sa ya ja wannan. Amma abinda ya ke faru, wanda zahiri muna gani, akwai float da aka yi, akwai kuma yan bandit wanda suka hana noma sosai. Float ɗin nan ma kawai ya sa asara, bana ba a samu amfanin gona yadda ake so. Wannan saukan ba wai sauka ne wanda zai ɗore ba, don haka sai mutane su kula su yi hankali. Masu fito da shi yanzu, manoma wanda suke fito da shi yanzu suna fitowa ne saboda suna kusa da bukatu, dole ne su sai da shi. To in aka zo aka saida, in aka karu kuma da masu saya kuma suna ajiyewa saboda saida nan gaba, wanda ba lalle ne mutane ne wanda suke bukatan kuɗi da sauri ba, wannan kitan speculators, kaga dole za a samu matsala nan gaba.
To saboda haka babu alaƙa kenan.
Ba wai lalle alaƙar shi ba mai ƙarfi ba ne wanda za a ce saboda wai faduwar shi ne ke kawo wannan abun. Faduwar dola ma dole zai tsaya wani waje, wanda ba zai ci gaba da faduwa haka ba.
Na'am.
Sai dai kuma watakila abun da zai ɗan taimaka idan aka zo batun harkar canjin kuɗin nan da ake sa yi, in lalle kuɗin naira ya zo ya ɗan wahala kaɗan, to watakila nan kuma sai a zo a ɗan samu matsala. Amma kuma za a samu matsaloli biyu, zai kasance ba kuɗi ba abinci kuma.
To masu sauraron mu, ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan makon, sai kuma wani shirin na gaba idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin abokan aiki na Muhammad Awa Suleiman da editan shirin Sagir Kano Sale, ni Bilkis Ahmed nake cewa a huta lafiya.